إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna uku ga watan zulqa'ada hijiral manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 1 ga watan 5 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 26 a cikin karatun mu na littafin almi'atul nisawiyya min alahadithin nabawiyya wallafar babban malami fadilatu shaykh Salih ibn Abdullah Al-Assaf Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Najeriya Sa Abubakar Tafawa Balewa dake nan titin kofar nan a nan cikin garin Bauchi jihar Bauchi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Abubakar Tafawa Balewa Allah ya mishi rahama Allah ya saka makoncin sa Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi Allah madaukakin sarki ya albarkaci zuriyar sa waɗanda suka bishi a cikin su Allah ya sada su cikin rahaman sa baki daya Allah madaukakin sarki ya sa mu gama lafiya. Darasin mu na baya mun tsaya karshen hadisi na 42. Hadisin na Aisha Allah ya kare da a gare ta inda take ba mu labarin cewa an sama wannan mata al-makhzumiyya wacce ta yi sata kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yanke mata hukunci. Karkashin ayan alqur'ani wasariqu wasariqatu faqda'u aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah annabi yanke mata hukunci na cewa za a yanke hannunta abin ya dame su saboda babbar mata ce da ta fito daga babbar kabila saboda haka suna ganin akwai cin fuska ko akwai wani abu na kaskanci a rawaito cewa a kabilar su an taba samun wata mata da ta yi sata aka yanke mata hannu wannan yasa suka yi ta tattaunawa akan wane ne zai je ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi magana da shi ya ce da shi a fasa wannan haddin da aka ce za a yi a daina kar a yi dan haka suka ce babu wanda zai iya karfin hali ya je ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mishi magana in ba Usama ibn Zaid ba saboda shi din masoyin Annabi ne sallallahu alaihi wa sallama Annabi na son shi Annabi yana kaunan sa Usama ya je ya same shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi shin kai yanzu zaka yadda Allah ya yanke hukunci Allah ya saukar da doka kai kuma ka zo ka tsaya ka nemi alfarma a fasa zantar da dokan Ubangiji Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya yi ma mutane hudu ba yace ku sani abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku shine sun kasance idan babba yayi sata a cikin su sai su rabu da shi idan karami mai rauni mara galibu yayi sata a cikin su kuma sai su yi masa haddi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda raina ke hannunsa inda Fatima yar gidan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama za ta yi sata da na yanke mata hannu saboda haka wannan ya nuna mana cewa a musulunci idan har mutum yayi laifi kuma ya cancanci hukunci to ba a tsayuwa domin a kare shi ba a tsayuwa domin a kare wanda yake maha'inci ko mai laifi kamar yadda Allah ta'ala yace wala takun lil kha'inin khasima Allah yace karka yadda ka zama mai tsayuwa domin ka bada kariya a madadin waɗanda suke ha'inai ne su waɗanda suke masu ha'inci Allah ya tsare mu zamu tashi kan hadisi na 43 insha Allah ta'ala الحديث الثالث والأربعون عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال لها فقال ما لها لا تكلم قالوا حجت مسمتة قال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش قالت من أي قريش أنت؟ قالت قال إنك لسؤول أنا أبو بكر قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية قال بقاؤكم عليه ما استقامت به أئمتكم ما استقامت بكم أئمتكم قالت وما الأئمة قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم قالت بلى قال فهم أولئك على الناس رواه البخاري ما لي يتي الحديث الثالث والأربعون حديثنا 43 عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه عن كربودك قيس بن أبي حازم الله شكاري داء غريشي يكي تيوى دخل أبو بكر على امرأة من أحمس أبو بكر الصديق وترانا ياشي جوجن وتماتا دقا قبيل الأحمس يقال لها زينب وانما ماتن أنا تيدا إتا زينب سونان تزينب دقا قبيل الأحمس فرآها لا تكلم ديشي عند وانما ماتن تكي سيقا وانما ماتر باتا مغانا duk sanda aka yi mata magana sai dai ta yi ishara kawai ta yi gum tana kallon mutane duk yadda za a yi mata magana ba za ta bada amsa ba faqala sai ce mala hala ta kallam sai ce kai jama'a wannan matan me yasa ba ta magana ne kam kurma ce ita ko bebiya ce ita me yake hana ta magana qalu sai suka ce da shi hajjat musmitatan wai tayi alƙawari ne ma Allah cewa za ta yi aikin hajji cikin shiru ba za ta yi magana ba ko kuma hajjat musmitatan tayi alƙawari na azumin magana ne cewa yau wuni guda cur ba za ta bude baki ba ba za ta yi magana ba qala laha sai sayyidina Abubakar yace da ita takallami yace ke ki magana fa inna hadha la yahil domin hakan baya halatta a musulunci hadha min amalil jahiliya wannan yana daga cikin aikin jahiliya mutum ya ce to shi ya riga yayi alƙawari ba zai yi magana ba na iya tsawon lokaci kaza ko kuma wato ya yi alƙawari cewa zai yi aikin hajji cikin shiru ba zai yi magana ba ko wani abu makamancin haka yace da ita wannan aiki ne na jahiliya baya daga cikin aikin da musulunci yazo da shi addinin musulunci bai dada haka ba saboda haka bude baki ki magana فتكلمت سيتي مغانا فقالت سيتي دشي من انت تتي واي كي كي واي قال سيتي انا امرؤ من المهاجرين سيتي ني وني متين ني daga cikin wadanda suka yi hijira daga makka zuwa madina ma'ana ina daga cikin sahabbai muhajirai wadanda suka yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina qalat sai tace ayyul muhajirin sai tace to kana cikin muhajirai eh to wani bangare ne muhajiran ai muhajiran ma bangare bangare ne to wani bangare qala sai yace min quraishin daga kabilan quraishawa qalat sai da sake ce da shi min ayyi quraishin anta a cikin quraishawan wani bangare kai waye yace ni ina cikin muhajirai muhajiran wanne muhajirai quraishawa to Quraishawan ma wani bangare a ciki. Qala sai yace da ita innaki la sa'ul, yace kai ke kan kin cika tambaya, tambayan ki yayi yawa, barin kare miki ana Abubakarin. Abubakar ne ba shikenan ba, an gama bada adireshi mai kyau aiko, ni ne Abubakar abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To tunda kaji Abubakar ne, to yanzu za ta masa tambaya. Sai ta ce ma baqauna ala hadhal amri salih alladhi jaa Allah bihi ba'da aljahiliya. Sai ta ce menene zai taimaka mana wajen mu ci gaba da wanzuwa akan wannan al'amari nagaltacce da Allah ya kawo mana shi bayan lokacin jahiliya. A jahiliya muna cikin jahilci da duhun kai da dimuwa da rafkanuwa da abubuwa na gafala da abubuwa na rashin hankali. Sai gashi Allah ya kawo mana addinin musulunci, ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To menene abu guda ɗaya da zaka faɗa mun wanda zai taimaka mana wajen mu tabbatu mu wanzu akan wannan al'amarin da Allah ya kawo mana shi bayan shudewan jahiliya? Jahiliyan nan da muke cikin ta, to menene zai taimaka mana wajen mu dawwama akan wannan al'amarin, kar mu koma cikin jahiliyan da muke ciki a baya? Tun daga shi Allah ya kawo mana musulunci, kuma Allah ya kawo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Saboda haka sai ya ce da ita baqa'ukum alaihi mastaqamat bikum a immatukum. Sai ya ce da ita abinda wato ainifin zai tabbatar da ku ya dawwamar da ku akan wannan al'amarin shine matukar shugabannin ku sun tsayu akan dokokin Allah. Qala sai ya ce wa mal a'imma, to su waye shugabannin? Qala sai ya ce ama kana liqaumiki ru'usun wa ashrafun ya'murunahum fayuti'unahum. Sai ya ce mutanen ki ba su da wasu manya ne masu daraja waɗanda suke ba da umarni a bi umarninsu? Qalat bala, sai ta ce eh. Qala sai ya ce fahum ula'ika 'alan nas, to waɗannan su ne jagorori akan mutane, manyan mutane a cikin dangi, manyan mutane a cikin kabila, manyan mutane a cikin gari, manyan mutane a cikin jiha ko a cikin ƙasa, waɗanda suke ba da umarni a bi, to matukar sun tsayu akan addinin musulunci, to kuma za ku wanzu akai. Amma idan suka bauɗe suka kauce sakamakon cewa in sun ba da umarni ana bi, to za su ba da umarnin da ya saba ma Allah, kuma za ku kauce. Saboda haka za a sama wato ainihin sabani da kuma kaucewa akan wannan dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muku bayan wato ainihin addinin musulunci ya zo. To wannan yana nuna mana na farko shine menene abinda za mu ɗauka daga darussan wannan hadisi. Abu na farko dai shine ita da ta ce menene zai wanzar da mu akan wannan nagartaccen al'amarin na addini wadda Allah ya kawo mana shi bayan zamanin jahiliya. Kenan zamanin jahiliya zamani ne da yake ba nagartaccen zamani bane. Duk wani abu na rashin hankali ana aikata shi a zamanin jahiliya. Misali akan abin da ya shafi wato rashin adalci da zalunci, rashin hankali wato hada tsakanin mata da yatta karkashin aure guda daya, uba ya mutu ya bar mata, ɗansa ya gaje ta a matsayin matar aure a matsayin gado, ko ya saki mata ɗansa ya aure ta, babu adalci babu hankali, duk wani abu na rashin hankali to ana yi a wannan lokacin. Wannan shi yasa ma malaman tarihi da suka dubi zamanin kawai suka ga ba wani sunan da ya dace da wannan zamanin, ka fahimce shi sama da a kira shi da zamanin jahiliya, sunan shi kawai zamanin jahiliya. Saboda duk wani aiki na jahilci da rashin ilimi da rashin hankali to an yi shi a wannan zamanin, an aikata shi a wannan zamanin. To addinin musulunci sai ya zo da nagaltaccen al'amari shine adalci tsakanin mutane da kuma taimakon wanda aka zalunta. Sabanin jahiliya, a jahiliya idan babba yayi zalunci ya sha, in babba ya cuce ka sai dai ka yi hakuri, shine jahiliya. To shine tace to wannan al'amarin da musulunci yazo mana da shi na adalci da bin addini sau da kafa, menene zai taimake mu wanzu akan wannan al'amarin? Shine yace matukar shugabannin ku sun tsaya akai, to kuma za ku tabbata akai. Ma'ana in dai shugabannin ku sun kauce, to kun samu matsala. Kun samu matsala. Yanzu ba shi yasa al'amura suka rikice ba suka ƙara wargajewa, saboda shugabannin sun koma irin shugabannin zamanin jahiliya. Idan case ya haɗa ka da ɗan gidan babba, to sai dai ka yi haƙuri. Kana ji kana gani haƙƙinka ne, amma haka za ka yi haƙuri, ba yadda ka iya. Idan rigima ta haɗa ka da babba, wannan kan dama, sai dai ka yi haƙuri. Kana ji kana gani an cuce ka, an zalunce ka, ka je shari'a ka kashe kuɗinka a banza da wufiƙarce, kuma dole ka dawo ka yi haƙuri. Dole ka dawo ka yi haƙuri, saboda shugabanni sun lalace. To lalacewan shugabanni shine lalacewan al'umma. Allah kuma yana cewa a cikin Al-Qur'ani, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amalna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alayha al-qawlu fa damarnaha tadmira. Allah ta'ala yana cewa idan muna nufi, idan muna so mu halakar da al'umma, to sai mu umarci majiya dadin wannan al'umma, manyan su, shugabannin su, sai mu ba su dokoki. Fa fasaqu fiha, sai su fasikanci a ciki, su taka dokan Allah. Fa haqqo 'alayha al-qawl, sai kalmar azabar Allah ta tabbata akan wannan alƙaryan. Fadan barna hata dimira, Allah ya ce sai mu nike ta nikewa, sai mu halakar da al'umma. Ma'ana alamar cewa Allah ya nufaci halakar da al'umma shine shugabannin su fita daga dokokin Allah, shugabannin ya zama ba sa bin dokokin Allah. Allah ya sa mu dace. Abu na biyu da za mu fahimta a wannan hadisin shine addinin musulunci ya hana mu guluwi. Guluwi a cikin addini shine wuce iyaka, yin abin da ba a saka ba. Ita yanzu wannan matan ta dauka cewa ibada ce mai karfi, ta ce aikin hajji ne ta yi alkawari za ta yi, kuma har ta gama aikin hajjin ba za ta yi magana ba. To wannan ta dauka cewa ibada ce mai kyau. To wannan shine ake kira da guluwi, wuce iyaka. Kuma abin da ke jawo guluwi a cikin addini kuma shine jahilci. Jahilci. In mutum ya jahilci addini, to zai wuce iyaka a addini. Ka'idar addini kuma ita ce ba a yin abu sai an ce ka yi. Duk abin da za ka yi, to ba za ka yi ba sai an saka. To yanzu sai a koma aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah ya taba cewa ya yi aikin hajji, kuma tun daga farko har ƙarshe ba zai yi magana ba. Annabi ya taba haka, ba a rawaito daga annabi ba. To yin hakan ya zama guluwi. Guluwi kuma bid'a ce. Guluwi bid'a ne. Saboda haka ba a wuce iyaka a addini. Duk abin da ba a samo daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama, to ba a yin shi a cikin addini. Wannan shine guluwi. Sannan abu na uku, wannan hadisin yana nuna mana cewa idan an ga abin da yake bid'a ko aikin jahiliya, to ba a shiru a kai, a lokacin ake inkari. Ma'ana ba a ganin barna a jumullance, duk abin da aka ce barna ce, to ba a ganin ta a shiru, musamman a inda mutum yake da ikon yayi magana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a hadisi da yace, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, duk wanda ya ga munkari a cikin ku, ya ga wani abin ki, to ya canza shi da hannunsa. Ma'ana in shi shugaba ne, yana da ikon ya dakatar, yayi amfani da ikonsa da ƙarfin mulkinsa, to yayi amfani da shi. Uba ne a gida, yana da ikon ya hana. Uwa ce a gida, tana da ikon ta hana ta dakatar, to ya aikata da hannunsa. Sai ce fa in lam yastati, in ba zai iya ba, ma'ana ba shi da damar da zai yi amfani da ƙarfin mulki, ba ma shi da ƙarfin mulkin da zai yi amfani da shi, to fa bilisanihi, yayi da harshensa, ya hana da harshensa. Fa in lam yastati, idan ba zai iya ba, ma'ana ba shi da damar yayi magana a saurare shi, fa bi qalbihi, to ya tsiyamaci abin a zuciyarsa. Wa zalika adhaful iman, wannan kuma shine mafi raunin imani. Saboda ka ita barna in an ganta, to in mutun na da ikon ya gyara ta a lokacin, ba a daga kafa, a lokacin atake ake gyara ta, ba a daga kafa akan ta, ba a yin shiru akan ta, domin yin shiru akan munkari barna ne. Shi yasa malaman fiqh suke cewa wa la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja, idan lokacin bukatan bayani ya kama to baya halatta a jinkirta baya halatta yanzu-yanzun nan ne kika ga wata tayi abin da bai dace ba to baya halatta ki ce bari sai gobe zan mata wa'azi yanzu ake yi yanzu-yanzun ne ake gyarawa lokacin da aka ga barna lokacin ake gyara shi lokacin ake gyara shi wannan yana daga cikin tafsiri da muke samu hatta a babin tarbiyya shine wato da ko ya zai taso zaki ga ya tun tana yar karama tana yin wani abin da bai kamata ba sai a ce bari in ta girma za ta daina ai yarinya ce bata yi wayo ba in ta yi wayo za ta daina to sai ta tashi da shi sai bi jikinta lokacin da kuke son taka mu abin burki kuma ba zai yi ba saboda sanda aka ga barnan tun tana karama barnan tana karama a jikinta ba a taka mu barnan burki ba yanzu ta girma gurgurdan girmanta gurgurdan yadda barnan ke girma a jikinta saboda haka to ba yadda zai kuma a taka mu barnan burki a lokacin saboda haka dole haka za a zuba ido ana kallo kuma dole haka za a yi hakuri Allah ka sa mu dace to wannan yana daga cikin abin da zamu koya na darasi a wannan hadisin cewa in an ga barna ba a jinkirta bayanin sa a lokacin ake yin maganin wannan barnan sannan kuma wannan yana nuna mana cewa idan wato mutum ya zo yana tambaya akan abin da ya shafi addini musamman abin da zai amfane shi kuma ya amfane da musulmai to ana so mu ga wanda ake tambaya ya zama mai saukin hali ga mai tambaya kada ya zama mai kaushin hali kada ya zama mai kausasawa kada ya zama mai yawan tsawa ga duk wanda zai tambaye shi domin Allah ya ce fa amma sa'ila falatan har duk wanda ya zo yana tambaya karkai mishi tsawa har ga mishi tsawa kaga yanzu sayyidina abubakar da ya ce mata ke bude bakin ki yi magana ya ta fara da tambaya waye kai ya ce ina cikin muhajirai ya ta ce muhajiran wani bangare ƙuraishawan wani bangare a ciki yanzu in ya daka mata tsawa ya hargitsa mata lissafi wannan tambayar da ta mishi ba za ta yi ba amma sai ya ce kai ke kan kin cika tambaya to ni ne dai Abubakar to yanzu ta gane Abubakar ne abokin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta gane cewa malami ne shi to tana da tambaya bari ta jefa mishi bata ma tsaya tambayin cewa ina da tambaya ka bani dama na yi ba ba ruwanta da wannan tunda yanzu ta ga malami nan to bari ta mika mai tambaya bari ta mika mishi tambaya to kuma wannan yana ƙara nuna mana ga duk masu karantarwa dole mu da ake karantar da mu zama masu wato girmamawa da tausasawa a gare su domin sadaukar wanda suke yi tana da yawa shi yanzu mai fatawa kullun yana cikin bincike ne saboda kwatsam wata ran ana iya tare shi a hanya a yi mishi tambaya da in yace sai gobe in yaje yayi bincike to kafin goben barna ta ƙara aukuwa dole a lokacin ake bukatar ya bada mi ya bada amsar tambaya dole a lokacin ake bukatar ya bada amsar tambaya su kuma galibi masu neman fatawa ba sa duba yaya shi wanda za a yi ma tambayan a wani hali yake musamman yanzu akan abin da ya shafi zamani na waya da sauransu wani kawai daukan waya zai ko sai bugawa malam ba ruwansa da ina malam yake akwai daman ya bada amsa ko babu ko sai ce to tambaya ta ce kawai akan kaza da kaza wani ma saboda wulakanci sai ce malamin wata yar tambaya ce nake da ita tambaya ce yar kadan Allah ya ji kan malam Bilal Adamawi yace wani ya kira shi yayi alula zai shiga masallaci sai kira shi a waya yace malam ina da tambaya ne yace kai hakuri an tada ikama bayan mun idar da sallah ka kira ya matsa ya ce malam tambayar yar kadan ce dan Allah ka tsaya ka saurare ni yace to ina jinka sai ce masa mutun ne wanda Allah ya masa halitta biyu halittar mace da namiji mata maza ya je can garin sai ya aure a matsayin namiji can garin sai ya aure a matsayin mace sai kuma ya mutu to ya raban gadon sa tambayar yar kadan ce wannan yar kadan ce ya tsaya ya amsa masa kafin ya shiga sallah yar kadan ce tambayar to haka mutane suke wani ma flashin zai yi eh wani ma zai kira ka ne kana daga sai ce mallan ka kira ni sai kashe wayar sai kashe wayar sai ka bi kira sai ce to dama wata tambaya ce nake da ita wani ko shi zai je ya samu mutane ne suna tattaunawa akan abu ana musu sai ya shiga cikin musun bai da ilimi akai sai an kure shi an ce kawo hujja sai buga wa mallan waya cewa wallahi musu ne muke akan kaza yanzu aka ce in kawo hujja lokacin da zai shiga musun bai nemi shawarin ka ba yanzu ya shiga musu an kure shi ta kai shi bango to sai bugo waya sai ce to yana neman ka bashi hujjan da zai kare ba damuwansa ma yaji kai meye ma fahimtar ka akai shin kana tare da shi a fahimtar ko kuma a'a shi dai kawai inda ya tsaya din to kai ka bashi hujjan da zai kare eh akwai wanda ya bugo mun haka yace masa wanda suke musu da kai sun fi ka gaskiya eh sai ce mun to amma shi bangaren da ya dauka din babu ɗan wasu malaman da suka goyi bayan hujjan koda mai rauni ne shi dai kawai damuwansa kada a ce ana musu an cinye shi a musu kuma shi yaje jefa kansa cikin musun bai da ilimi kuma akai bashi da ilimi akai to musamman yanzu galibi mutane da yawa musamman akan abin da ya shafi waya wani ma ba ruwansa da uzinin da malami yake da shi ko mai karantarwa yake da shi kullun damuwansa kawai a koyaushe in na kira mallan kawai mallan ya dauki wayata kullun shi mai kiran ya manta kafin ya kira sai ya dubi lokacin da shi ya masa daidai zai iya yin waya a lokacin sai ya kira to yanzu tambayar shi ne mallan da zan kira shi shi yanzu yana free ne ya dauki waya kamar yadda ni nake yana shirye da shi ya dauki waya kamar yadda ni nake yanzu sai an koma gefe sai a ce mallan wanda mallan wani ne rabu da shi daukan wayar mutane ma baya yi eh daukan wayar mutane ma baya yi akwai wanda yake ce mu shi ko miliyan 100 ne aka ce karban dai a waje na ne to ba zai kira ni ba eh saboda ni mutumin banza ne ban daukan wayar mutane to mutun ne ya gama yawon sa a duniya sai ya zo 11:30 na dare sai kira waya sai ga tashi da safe sai ga miss call din sa 11:30 na dare yana so ka dauki wayar sa shi baya duba cewa lokacin da zan kira din shi wanda zan kira shin zai iya daukan waya a lokacin ba uzuri babu uzuri watakila wanda zaka kira din yana cikin wani program din da ba zai yi dauki waya ba eh yanzu muna zauna a nan wajen yanzu nan wani ne ke kira yanzu ne dai zan yi mu dakatar da karatun dauki wayan sa ko kuma yaya to yanzu in ya kira so biyu ko uku sai ya jawo Facebook sai ya rubuta sunan ka ya ce wani mutumin banza ne baya jirajanta mutane baya daukan wayan mutane eh haka mutane suke haka mutane suke Allah ya shirya akwai wanda ya taba kira na wata ranar Juma'a ina hudu ba akan minbari sai bayan na tashi sai na kira shi dan ba kuwan lamba ce amma da yake naga yayi ta maimaita kira sai na bi wayan sa yana dauka abin da ya fara kenan shine din kawai Allah ya fara dauka kaku sai ku fara wulakanta mutane ba ma san waye ba tukunna eh ban san ma waye ba tukunna yace masa yanzu kai a hankalce lokacin juma'a kai ka sani cewa duk wani musulmin kirki namiji yana masallaci duk wani mutumin kirki ka san yana masallaci daidai wannan lokacin kai kana ina har ka samu daman ka kira ni a waya kai kana ina to damuwarsa ce ko ta debo shi yana so a magance mishi damuwarsa to babu ruwansa da shi kuma wanda yake cikin damuwar wanda ya neme shi a wani hali yake kuma wai korafin san wai shine wai ya tashi a gidansa ba abin da zai ci shine kira ni a waya ya tashi a gidansa ba abincin da za a ci da rana eh din yace a bashi lamban waya ta shine ya karbi lamban waya ta eh shine dalilin kira ni a waya sannan kuma bayan na dauka kuma ya bide ni da masifa mutane shi yasa a Hassan al-Basri yake cewa ni tunda na fahimci mutane sun ce Allah bai iya musu ba yace to na yadda cewa ba wani mutum ɗaya da mutane za su ce ya iya tunda Allah yayi mutum yace ya kafirce ma Allah bai gode ba ya kafirce abinda Allah yayi masa na ni'ima na halitta da numfashi da ruwan da yake sha da duk abinda Allah ya mishi na rayuwa bai gode ba yayi ma Allah sujjada yace ba zai yi ba yace to ni kuma waye ni da kowa zai ce ya gode mu Imam Shafi yake cewa irda'un nasi ghayatul la tudrak wai gamsar da mutane gaba daya to wani mataki ne da ba a isa go wani mataki ne da ba a isa wajen Allah ka shirya mu ka shirya mana al'umman mu Allah ya sa mu dace الحديث الرابع والأربعون عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم wallau amrahum imra'a rawahu al-bukhari malan yace an abi bakarata radiyallahu anhu qal an karbo daga abubakara Allah ya kare da a gare shi yake cewa laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin haqiqa Allah madaukakin sarki ya amfanar da ni da wata kalma sami'tu hamir rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalman da na jita daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na taba jin wata kalma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai kuma ranan da kalman ta yi min amfani yaushe ne yace ayyamal jamal ranan da aka yi yakin jamal ba'da ma kittu an alhaqa bi ashabil jamal bayan lokacin da sauran kiris in shiga cikin waɗanda za su je wannan yakin fa uqatila ma'ahum inje in yi wannan yakin tare da su wannan yaki na yawmul jamal an yi shi a lokacin da wato yan ta'adda suka shiga cikin gidan sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu suka same shi yana karanta alqur'ani suka kashe shi wannan yasa ita na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ganin cewa ya kamata a tsaya tukunna a binciko a bididdigin suwa suka kashe Uthman a yanke musu hukunci kafin a nada sabon shugaba shi ko sayyidina Ali yana ganin cewa musulunci baya tafiya sai karkashin shugabanci da aka binciken suwa suka kashe shi da zantar musu da hukunci dole sai karkashin shugabanci domin in ba shugaba wa zai zantar da hukunci saboda haka ita fahimtar ta darajar Uthman ya kai amanta komai sai an binciko suwa suka kashe shi shi ko sayyidina Ali yana ganin darajar addinin musulunci yana daukaka ne karkashin shugabanci wannan ya sa mutane suka su kashi biyu wasu na goyen bayan Ali wasu kuma suna goyen bayan Aisha aka yi wannan yaki a tsakanin su har ta kai ga saboda duk yadda sahabbai suke har yanzu dai ruhama ubainahum ne suna masu kaunan junansu da tausayin junansu idan aka yi yaki aka gwabza waɗanda aka kashe su sai a tsaya a haɗu duka a yi musu sallah abin da sannan kuma a ci gaba da yaki saboda tausayi da yake tsakaninsu duk wanda aka ce an kashe wani to sai a tsaya da yakin tukunna sai a wanke shi a yi mishi sallah abin da shi sannan kuma a dawo a daura hatta kai ga da ƙarshe sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya dawo ya rusuna ya dakatar da mutanensa wasu sun yunkura za su jijjigo matar annabi sallallahu alaihi wasallama daga kan raƙumin da take kai sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya babban gaje su yace ba ku santa bane matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama to shine yace abubakar yace na so ni ma in shiga cikin tawagar Aisha in je ayyakin tare da ni amma akwai wata kalma da na jita daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama na amfana da wannan kalmar a wannan ranan da aka yake wace kalma ce yace lamma balagha rasulullah sallallahu alaihi wasallama anna ahla farisa qad mallaku alaihim bint kisra. Lokacin da labari ya riski annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mutanen kasan farisa sun ba da shugabancin su ma yar gidan kisra, kisra da ya rasu, to sai suka ba ma yassa mace shugabancin su. To da aka fada ma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan labari, sai ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a. Sai manzo Allah ya ce ku sani har abada duk mutanen da suka dau shugabancin su suka ba wa mace, to ba za su taba cin nasara ba. In dai har aka ce mace ce shugabanku, to ba za ku yi labari ba. Dan haka musulunci bai taba yadda da shugabancin mace ba. Iya inda malamai suka ce mace tana shugabanci shine abin da ya shafi ƴan uwanta mata, nan din ma tana buƙatar jagorancin namiji. Domin tunanin mace da mace iri ɗaya ne. In an ce mace ƴar uwarta ta jagorance ta, to tunaninsu duka iri ɗaya ne. To ana buƙatar wadda tunaninsa ya ninka nasu, ana buƙatar jagora. Saboda haka duk inda aka ce mace ce shugaba, to ba a taɓa cin nasara. Wannan kuma yana daga cikin abin da ya kamata mata su gane, bayi daga cikin haƙƙin mace a musulunci shugabanci. Shugabanci baya cikin haƙƙin mace, baya halatta a musulunci a ɗauki ɓangaren da ya shafi maza da mata a damƙawa mace, baya halatta a ɗauki ɓangaren da ya shafi maza da mata suna ciki a ce mace ita ce shugaba, wannan bai halatta ba a musulunci. A ɗauki jagoranci a ce mace ta fito takarar gwamna a cikin jiha ko a gari, wannan haram ne. A bata shugaban ƙasa, wannan haram ne. A bata shugaban ƙaramar hukuma, wannan haramun ne, baya halatta. A bata shugabancin wani ministry, wani ɓangare wadda ya shafi maza da mata a ciki, wannan bai halatta ba, bai halatta ba. Abinda mace ke iya jagoranci ɓangaren abinda ya shafi harkokin mata, wannan dama harkokin nasu ne, to sai ta je ta jagorancin ta a wajen. Shi din ma ƙarƙashin shugabanci, saboda ai shugaba na sama, jagorancin ɓangaren mata wani ɓangare ne daga cikin me, daga cikin ɓangaren shugabancin da shi shugaban sama yake kai. Saboda haka malamai suka ce ita mace tana shugabanci ne ƙarƙashin shugabanci, amma a ce ita ce a sama, ba wani a sama da ita, to wannan ba musulunci bane, wannan babu shi a musulunci. Dan na farko shine daga cikin ɗabi'un mace shine tana da gaggawa, gaggawa wajen zantar da al'amari da yanke hukunci. Mafiya yawa kuma idan ta tashi zantar da hukunci, to ba ta tuna me zai je ya dawo bayan an yi hukuncin, galibi sai ta yanke hukuncin. In abin da ya je ya dawo, to anan ne sai ta yi tagumi ta ce kashi da ban yi ba. Mafiya yawa ku duba ku ga ko gida ne, aka ce namijin bayi da ƙayyumiyya a gidansa, mace ce ke tsaye a kan gidan, illa man rahimallah, to zai yi wahala gidan ya miƙe. Saboda ita kanta tana buƙatar a tsayu a kanta kafin ta tsayu a kan wasu. Sai in ta tsayi, an tsayu a kanta, ta zama tsayayya kafin take iya tsayuwa a kan wasu. Daka ita mai kiwo ce a kan ‘ya’yanta da ‘ya’yan mijinta, shi kuma mijinta mai kiwo ne a kanta. Daka ita za ta yi controlling na ƙasa da ita, shi kuma da yake sama da ita ya yi control ɗinta. Amma in jagorancin a hannun mace aka damƙa, to za a samu matsala. Sannan galibi mata suna da taushin zuciya, zuciyar mace mai laushi ce. Idan aka ce yau ga mai laifi nan, wadda ya cancanci kakkausan hukunci, tattausan zuciyar mace ba zai bata dama ta tsayu wajen azantar masa da hukunci mai kaushi, wadda zai zama izina a gare shi da kuma waɗanda za su aikata irin wannan laifin a bayansa ba. Mace ba za ta iya wannan ba. Wata tana iya fusata a karon farko, amma da an fara hukuncin kuma sai ta yi ƙasa. ba uwa bace za ta kama danta ta masa duka sannan kuma ta jawo shi jikita da rarrashe shi ya bata tausayi ya bata tausayi so asalin kuma wannan abin da ta yi ko to ya goge kuma hukuncin da ta yi saboda shi hukunci in an yi to akan bar mutun ne da dadin hukuncin ya shiga jikin sa zafin hukuncin da aka mai din ya shiga jikin sa amma an gama hukunta shi sai aka zo aka lallashe shi aka sassauta kenan ka yi hakuri abinda ne maka dazu kuskure ne wannan shine ma'anar maganar amma bari ake tukunna hukuncin ya shiga jiki amma uwa za ta iya wannan mace za ta iya wannan ba za ta iya wannan aikin ba ba za ta iya wannan aikin ba wata ma uban zai kama dan ya masa hukunci yana gama sai ta rungume shi tana lallashin shi tana bashi hakuri to wannan matar idan aka ce ita ce gwamnan gari ya za a kare da ita in aka ce wannan matar ita ce gwamnan jiha ya za a yi da ita yaushe al'amuran jihan za su tsayu yadda ya kamata saboda haka wannan yana nuna mana tsarin addinin musulunci shine ba a bawa mata jagoranci ita mace kullun tana zama karkashi ne ana kula da ita ana jagorantanta domin idan an sake ta ita kadai ma babu jagora tana baudewa to ballantana kuma a daura ta a ce ba jagora akan ta kuma ita ke jagorantar wasu to kuma dole za a samu matsala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ita mace an halice ta ne su mata na kisatu aqlin ne wa dini akwai tawayar hankali da kuma addini saboda haka ake bukatar wato wanda zai tsayu akan ta da kuma wanda zai kula da ita akan al'amuran ta baki daya laka wannan shine tsarin musulunci wannan kuma ita ce ka'idar musulunci addinin musulunci ba wai ya tauye haƙin mace bane hasali ma girmama mace yayi ba wai ya wulakanta mace bane hasali ya darajanta ta ne da yace a tsayu akan ta saboda Allah ya san irin halittar da yayi mata Allah ya sani irin halittar da yayi mata saboda haka shi shugabanci kuma daga cikin manya-manyan abubuwan da ake bukata na shugabanci ana bukatar natsuwa da dogon nazari da bi a sannu da bi a hankali da kuma lissafin duk abin da aka yi to me zai je ya dawo me zai faru in an yi kaza me zai biyo baya bayan an yi kaza ana bukatar wannan lissafin ita ko mace Allah ya saka mata da alheri in ta tashi hukunci ba ta dogon wannan lissafin ba ta wannan dogon lissafin kawai tana jira ne ta ga menene da zafi-zafi hukuncin da ta yanke a wannan lokacin to shikenan sai ta zantar da shi ina yawan maimaita mana maganar nan shi yasa Allah cikin hikimansa ya dauki igiyar ragamar aure don ka hannun namiji ai ku kun san kanku yawwa inda igiyar aure a hannun mace yake to da ina tabbatar maka din namiji 18 zaurawa ne a din namiji 10 yana da wahala ka samu mai aure daya yana da wahala matar da dan abu kadan zai sa ta shake wuyan mijin ta kira sunan uwarsa da ubansa gatsau ta ce in wani da wacce sun haife ka haihuwan halal ka sake ni to in shi kan a hannunta yake kuma ba ai ba na bid'a ba har na shirka sai ta yi akan wani al'amarin da bai taka kara ya karya ba akan al'amarin da bai taka kara ya karya ba to watan kuma sai an sake ta a wajen kuma sai ta daura hannu aka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta shiga uku ta lalace kafin ta yi wannan gatsan kafin ta yi wannan jarumtan kafin ta yi wannan jara'an bata tuna kuma za ta shiga uku ta lalace ba bata tuna ba sai bayan da al'amari ya auku wa kana ma kana Allah ya samu dace. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yufliha qaumun wallaw amrahum imra'a. Duk mutanen da suka ba da shugabancin su ga mace ba za su taba cin nasara ba. Allah ta'ala ya samu dace. الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال إن الجارية قد حبلت فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها رواه مسلم wannan hadisin zamu fassara shi sati mai zuwa insha Allah zamu takaita akan wannan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin.